sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 27 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 26 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa mazauna garin Goya a karamar hukumar Tunkuwa da ke jihar Katsina sun kashe jami'in dan sanda bisa zaton cewa dan ta'adda ne.
Ko kuma zuwa su fitar kare gidansu a daidai nan lokacin kuma sannan sun zo mana ba mota ba uniform ba kuma a jikinsu.
Kwamitin da ya jagoranci babban taron zaman lafiya da haɗin kan al'umman jihar Tilabiri ya damƙa rahoton ƙarshe a taro ga shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Kamar kowace ranar Laraba, Hassan Tambuwal na ɗauke da rahoto na musamman. Daga bisani kuma Ridwan Abbas na tafe da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya ga labaran. Kasar China ta matsa ma daɗaɗɗiyar ƙawarta Pakistan cewa ta ɗau matakin kare lafiyar 'yan China da ke Pakistan da kuma gaggauta gurfanar da waɗanda suka kai hari jiya Talata wanda ya halaka wasu malaman makaranta hudu 'yan China. Bai kamata a zubar da jinin 'yan China a banza ba, kuma duk waɗanda ke da hannu a wannan al'amari labudda za su gane kuransu, a cewar ma'aikatar harkokin wajen China a yau ɗinnan Laraba ba tare da wani ƙarin bayani ba. An kai wannan mummunan harin ne a mashigar cibiyar ilimi ta Confucius wadda ƙasar China ke tafi da ita a birnin Karachi na kudancin Pakistan. Lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwasa kansa daura da wata mota mai dauke da ma'aikata 'yan China. Adadin basukan da China ta baiwa kasashen Afirka ya ragu da rubu'i uku a shekara ta farko ta barkewar annobar corona, inda aka kwatanta da shekarar da ta gabata bisa ga sakamakon wani bincike. Inda basukan da ta yi alkawarin bayarwa a shekara ta 2020 suka kasance mafiya karanci a tsawon shekaru 16. Wannan na iya zama sakamakon takatsantsan ne da shugabannin China ke yi bayan kullar corona, tare kuma da mai da hankali kan abubuwan da suka shafi cikin gida, sannan kuma da rage sha'awar cin bashi da kasashen Afirka suka yi bisa ga sakamakon binciken cibiyar tsare-tsaren hanyoyin kawo ci gaba a duniya da ke jami'ar Boston. Bashin da China ta bayar a shekara ta 2020 dai yayi kasa zuwa dalar Amurka biliyan 1.9 bisa ga sakamakon binciken da aka fitar a wannan satin, inda basuka 11 ne kadai ta yi alkawarin bayarwa. Wannan ya sha bamban da basuka 32 da ta rattaba hannu a shekarar 2019 akan kuɗi dala biliyan 8.2. Tsohon shugaban ƙasar China ko Ghana John Dramani Mahama ya yi Allah wade da yawan dogaro da ƙasashen Afirka ke yi da kayayyakin da ake sarrafawa a ƙasashen waje. To sai dai wasu na cewa shi ma ai ya samu damar canza abubuwa amma ya kasa yi. Daga Ghana ga Hawa Abdulkarim da rahoton.
It's such a shame if you look at the quantities of these commodities that Africa imports.
So shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya bayyana dogaro da kasashen Afirka take yi akan kayayyaki da ake shigowa da su daga kasashen waje a matsayin abin kunya. Yayi jawabin ne a wajen taron kasuwanci na Afirka karo na 24 da makarantar kasuwanci ta Harvard ta shirya.
When we have all the conditions to produce them ourselves.
So shugaban Mahama ya ce dole ne mu tsaya kai mi domin dogaro da kai kan muhimmanci macin kayayyaki irin su shinkafa, tumatiri, albasa da mai da kayan lambu da dai sauransu. Ga abin da 'yan jam'iyyar adawa ke faɗi.
Sunana Abdullatif Abdullahi. Topic ne mai muhimmanci domin kika duba Afirka, Allah ya bamu arziki, muna da land da agriculture da minerals duka Allah ya bamu. Da ya kamata a ce Afirka mun fiyaka. John Mahama former president ya wani magana ne da zai sa Afirka kunya. No, mu rika mu san gaskiya ne.
Jam'iyya mai mulki dai ta caccaki batu.
Abdul Wahab Aminu, tsohon shugaban kasa na kazamar siyasa ne. Jam'iyyar shayin mulkin Kasanga a karkashin mulkin kamfanoni da dama da anka gina a lokacin tsohon shugaban kasa Dr. Kwame Nkrumah suka lalace. Anka sadda wayansu. Shi karan kanshi ya yi mabiyin shugaban kasa shekara 3 da wata 7 ko 6 ya kuma zo yayi shugaban kasa shekara 4 wani kamfani ya gina
masu shige da fice na kaya na cewa batu ne da ya jima yake cin su tuwo a kwarya shugaban kamfanin shige da fice na kaya nan kasar Ghana zuwa kasashen waje Malam Abdullahi Sofo Salga ya ce
so gaskiya ne magana tsofin shugaban kasa yayi wallahi ga mai zurfin tunani duka in ka duba kasashen waje yawa ba su depend kan kayan kasan waje
Hawa Abdul Karim Yanfani a sashen Hausa na murya muka daga Accra Ghana
a gaida Hawa'u kamfanin Gazprom na Russia ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau din nan Laraba wanda shine na baya-bayan nan a dauki badin da ake yi a fagen tattalin arziki wanda kuma ke da nasaba da mamayar Ukraine da Russia ta yi Rasha ta buƙaci ƙasashe mambobin ƙungiyar haɗin kan Turai EU waɗanda da dama daga cikinsu ke dogaro ga Rashar wajen samun kaso mafi yawa na man da suke buƙata da su riƙa biyan man fetur ɗin da gas da ake tura musu da takardar kuɗin rubul.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. A Najeriya mazauna garin Goya karamar hukumar Funtuwa dake jihar Katsina sun kashe wani jami'in dan sanda bisa zaton cewa dan ta'adda ne. Lamarin da yasa hukumomin tsaro suka yi wa gari sammako dan gano wanda suka aikata kisan. Wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya aika mana da rahoto.
Yan kaura ga dubban mutanen garin Goya karamar hukumar mulki ta Funtuwa dake jihar Katsina arewacin Najeriya ya zama dole sabili da daren maikiyar da yan sanda suka yi masu a safiyar jiya dan kamo waɗanda suka kashe sufetan yan sanda bisa kuskure kamar dai yadda wani mazaunin garin wanda kuma ya buƙaci in sitar da sunan sa ya mani bayani
misalin karfe 8:30 ranar Lahadi na dare ina nan kawai sai da mutane sun shigo cikin gari sun tunkari gidan wani bayan Allah wanda dama kuma barayi suna kira kamar shekara daya har suna magana cewa akwai wasu miliyan 30 idan ba akwai wasu miliyan 30 ba bayan suna za su shigo garin to kawai suna zuwa sun tunkari gidan shi a daidai nan lokacin kuma sannan sun zo mana ba mota ba uniform ba kuma a jikin su suna zuwa gidan su suka arrest din mutane su zo ka dauka barayin ne shine mutane su ana zuwa ana musu magana kawai su sai kama harbi suka bude wuta sama sannan mutane sun sa dan bude wuta sai suka tabbata ina barayin ne tunda ga abin da ya faru masu dai kawai to nan mutane suka kawo suna cewa ƙarya ne suka ga cikin gari sai garin mu an zo suka karbi mota a kada mutane su ƙarya ne suka ga cikin mutane kuma dai biyo su da cikin kwadu shi ne suka ka buɗe mota har su karbo a cikin sa kada ne cewa tunda sai abu mutane da yawa da Allah ya sa da abin da rashin da hansu da cikin kare wa Allah da ƙarfi mutane suka ta yi suka ce wannan abu ya tabbata da rayuwa ne kenan shi wannan wanda ya fado sai aka cikin daga wani hadin sai sai gudu a zo a mai tamboyi ana mai tamboyi ba ai da kai ba wata alama ta yan sanda da gaske akwai wanda ake cewa bari fa yidi ya zo daga Funtuwa ya tambaye shi dukkan da yayi mai da an fiye gudu ya ya kira iriya kuma da ya ci da gefe da zuwa ba ya kira shi ce ya ci gefe da zuwa ba kuma duk da iriya sai da dole lokacin ba shi abu kuma dai jama'a sai da kuɗi ne kuma an kira wannan ya ci gefe kuma an tambaye shi a duk wasu ba da fat kuma ta sai da kuɗi ne wannan abu fa abin da ake tunani ne sai bayan da abin da ya auku har da shi wannan ba Allah sai da rayuwa rayuwar shi fiye gudu da ce da shi a mota bayan da rayuwar shi ya kai shi kuma sai a ga cewa dan sanda ne sai sai kuma jiya mutu da wani ko suka dawo sun dawo yau inda ga sallar asuba jami'an tsaro sun da motoci har da motar yaki irin gulu kurum din nan shi daga nan bayan gidan gidan sai ta kama harbi kowa sai sun saji suna ba kullum mata da gida suna neman mutane duk wata suke garin nan a waje har ma su kai garibi kafin an fita maka gilashi an loma ke ta an yanka an yanka maka sai duk mutum gidan ba da an kama sai ba duk mutum gidan gaba da baya wannan shagon ne shagon ne sai suka fita shagon shi duka da abubuwa da ya faru da mutum sannan suka je wajen wata bayan Allah
na kuma tuntube kakakin rundunar yan sanda ta ta jihar Katsina SP Gambar Isa don jin gaskiyar wannan lamari.
To ranki ne abin da ya faru shine kwana biyu da suka wuce akwai ƴan sanda waɗanda yake bangare na bincike daga Abuja wanda ake ce musu Special Task Force STS kuma sun zo bincike sun zo har nan wurin kwamishinan ƴan sanda na jihar Katsina inda aka sa musu hannu a takardarsu suka tafi wurin Deputy Commissioner of Police na bangaren bincike daga nan aka ba su dama suka tafi wajen area commander na Huntuwa ya sa musu hannu zuwa wurin DPO DPO ya ɗauki mota ƴan sanda wacce ya ƙara musu akan tasu da suka zo da ita su biyar a lokacin da jami'an mu suka je wannan ƙauye na Goya akan wannan bincike da suka zo daga Abuja sun sami cirjiya daga wajen ƴan vigilante na wannan ƙauye maganar da suke faɗa cewa ƴan sanda sun je ba su gane su ba wannan ba haka take ba ƴan sanda sun je aiki kuma sun gabatar da kansu shi kansa abin da ya jawo har ya rufe ransa saboda tsayawa da yayi domin ya musu bayani cewa su ƴan sanda ne kuma ga abin da ya kawo su ga manufar da ta kawo su
to kafin dai mutanen garin Goya su koma sai dauki lokaci dan sun tsorata Sunshine Malafa shi murya Amurka daga Funtuwa a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar kuma kwamitin da ya jagoranci babban taron zaman lafiya da haɗin kan al'umman jihar Tilabiri ya damƙa rahoton ƙarshen wannan taro ga shugaban ƙasa Muhammad Bazoum domin sanar da shi muhimman shawarwarin da aka tsayar a yayin wannan haɗuwa. Suleiman Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Taron wanda ya hada ilahirin shugabannin rukunonin al'ummar jihar Tilabiri da hukumomi a ƙarshen watan Maris din da ya gabata ya kasance wani lokaci na binciko dalilan da suka haddasa lalacewar al'amuran tsaro a jihar mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso inda kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga ke cin karansu ba babbaka. Wata guda bayan haka kwamitin da ya tsara wannan zama ya gabatar da rahoton ayyukansa ga shugaban ƙasa don sanar da shi abubuwan da ya gano. Tsohon ministan raya al'adu Asmanu Malam Isa na daga cikin shika-shikan wannan taro.
Hare-hare da aka kai waɗanda a kama wannan a kashe shi a kama wannan mai gani a na kasa shi a kama waɗannan 'yan jama'an tsaro ko a kai musu hari. Allah ya daya san ko nawa aka kawo cikin jihar Tilibiri a wannan ɗan shekarun na baya garuruwan da dama ba su yi ba manoma kasuwanni da dama waɗanda ake amfani da su ana hulɓa ana kowa yana samun abun da ya samu a ciki Allah ya daya san ko nawa aka rufe cikin yawancin kananan hukumomi waɗanda suke iyaka da Mali burshin jituwa tsakanin kabiloli sai ka tada cikin gari guda ko cikin gunduma guda kabila da wannan tana zargin wannan kabila tana zargin wannan kabila to har ya kasance ma a cikin kabilun ma sai ka samu akwai waɗanda suke da haɗin kai da ƴan ta'addar suna kiransu suna ba su labaru kan jama'an tsaro ko kan mutane talakawa waɗanda suke kan nasu gudun mata
domin warware wannan kulli kwamitin na ƴan jihar Tilabiri ya zo da wasu shawarwarin da yake dauka a matsayin hanyoyin mafita
ya kamata a ce duk talaka inda yake ya kawo ma jama'an tsaro goyen baya cewa in baka yarda da mutum ba in ka ganshi ka samu ka ga ma'aikanta ko masu garuruwa ka basu bayani saboda a dauki mataki kansu shawarorin waɗanda muka yi zuwa gwamnati ya kamata a dauki matakai kasance ko a wani gari an ba ma yara ilimi yadda aka yin shi a da a dauki matakan da za su ba da damar damana bana duk inda talaka yake ya tsaya a mahallin shi yayi noma ya samu abun da ya ci kuma ya ci da iyalin shi na uku duk inda aka yi abu da kasuwa ya kasance gwamnati ya dau matakai muka ce ya kamata ƴan siyasa su shaha muna layya mu je mu zauna a matsayin mu na ƴan jihar Tilibiri da wani bi matsalolin siyasa su suke kawo rabo kawunan mutane
to sai dai shugaban kungiyar makiyayan arewacin jihar Tilibiri Abubakar Jallo na cewa akwai alamar an yi kiso da kwarkwata
yau da in kun diba jihar Tilibiri ba harka ƴan ta'adda ne ya masa muna ba harkan bambanci kabila zamantakan mu tsakanin mu al'umma shine masala kuma ko gaskiya Allah in kun diba ƴan boku ne ga nan gai sune suna hana talaka su zauna lahiya ba ta ya ku tai ku tara jama'a ku mutanen ku wanda kuke so amma ku hudda waransu ku ce kun tai kun mahawara a sunan shi kuma ku zo ku gode takarda ku lalle yau shugaban kasa Bazoum yana so ya ga kunki hankali ya dawo lalle ne a jihanmu ba a nan ga aiki wanda ya kamata
shugabannin kwamitin da ya tsara wannan taro na Forum de la Paix et de la Cohesion Sociale sun buƙaci hukumomi su yi akuwa ga wani shehin malami dan asalin jihar Tilabiri wanda alkali mai zargi ya kulle a kurkuku yau watanni sama da biyu saboda zargin sa da yi wa Nijar muguwar addu'a lokacin da ya halarci wani gangamin 'yan asalin jihar Tilabiri da ya gudana a nan Yamai Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A kwana-kwanan nan hukumar Alhazai ta Najeriya ta buƙaci duk mai son zuwa aikin hajji bana to ya aje kuɗi naira miliyan 2,500,000. Akan haka ni tattauna da wasu 'yan Najeriya a game da wannan mataki da hukumar Alhazai ta Najeriya ta ɗauka.
Sunana Muhammadu Bashar Umar nake ji mahuta.
Me zaka ce a game da hasashen hukumar Alhazai ta Najeriya cewa aikin hajji bana zai kai naira miliyan 2,500,000?
Eh to a wannan nake hasashe gaskiya ya kamata a tausaya ma al'umma saboda abubuwan rayuwa yayi tsada kuma zuwa haji an ce zai kai miliyan 2,500,000 wasu iyaka wanda bai da miliyan 2,500,000 haka ya kamata a tausaya ma mutane ya an kai tunani da gwamnati da ke mulki sannan kowa yana kuri da Muhammadu Buhari ana tunanin komai zai zo ya sauki ga lamarin ya kamata a duba tausaya ma talakawa saboda ko mu da mu je ba muna fatan mu je to abin yana yin sama sama mu yaushe za mu je
to amma ita hukumar Alhazai ta Najeriya ta yi kiyasi da matsayin naira a cikin harkokin kudaden duniya dan dala ta tashi sama tafi naira da yawa
to gaskiya darajar naira ta sauka daraja saifa da euro sun hau sama bisa ga naira to ya kai la'akari da wannan kuma ana iya dan kwatantawa kesa amma dai bai kamata ya kai miliyan 2,500,000 ba irin dai miliyan 2 haka ko kasa da haka saboda mu ma muna fata mu ba mu dan je mu sauke farali
wato kana ganin cewa idan aka ce aikin haji zai kai naira miliyan 2,500 mutanen da za su je ba za su yawa ba
gaskiya ba za a samu jama'a da yawa ba dan ana samun mutum miliyan guda in kuɗi suka linka bai wuce a samu 300,000 don ba za a samu marabi ba saboda yayin kai la'akari wayanda suka biya 2019 ne last ba a je maka ba ko to akwai wayanda suka biya wannan wurin yanzu kuma ya ce sai an ƙara kuɗi kan abin da sun ka aje zai yi wani bai da shi kaga shine zai sa ka cewa wani ma sai dai ya hakuri zuwa Makka saboda abun yayi yawa shine muke nema a tausaya ma jama'a saboda a samu a je maka da yawa a sauke farali saboda yanzu kaga an shekaru ba a je ba kowa na murmurin abun saboda mutane na da fatar su je musamman irin Kebbi Sokoto Zamfara saboda matsalolin da ke fuskantar su na matsalar tsaro su je su yi mana addu'o'i na neman zaman lafiya a ƙasar mu to don Allah a tausaya mana
sunana Alhaji Dauda Musa Koko
Alhaji Dauda ka je Makka
na je Makka sosai
a lokacin da ka je Makka a wace shekara ne
a 2007
watan 2007 kenan
yawa
nawa ka biya kujerar Makka a wancan lokacin
mun biya kujerar Makka 366,000 da ko naira 36
to yanzu kujerar haji ana batun za ta kai miliyan 2,500,000 me zaka ce
to wannan kan gaskiya abin ni ban ma sa abin da abin ya yi karfin hankali abin ya nisa da yawa gaskiya a tausaya ya yi nisa domin talaka ba zai yi talaka yanzu haji kan sai dai ya kalle ta ba zai iya yin ta ba ya miliyan 2 da wani abu gaskiya ta fi karfin talaka
ba ka ganin cewa daraja kuɗi naira ne ta rage idan an kwatanta da dala shi ya kawo tsada haji
to akwai wannan kuma amma yana da kyau kuma a duba dan yanayin shi ma talaka irin halin da yake ciki gaskiya
to kamar nawa ka ganin cewa kujerar haji ya kamata ta tsaya halin yanzu
ko dama dai ta tsaya miliyan 1,700,000 to ko 8
kada ta kai miliyan 2
kada ta kai miliyan 2
idan ta kai miliyan 2 me zai faru
ta fi karfin wani wasu ma ba ma ga wani ba wasu da yawa
assalamu alaikum sunana Umaru Muhammad Umar Jagar
me zaka ce a game da farashin aikin haji na wannan shekara
to aikin haji na wannan shekara idan mace din mai niyya Allah ya sare mata mu ma da muke da niyya Allah ya sare mana amma gwamnatin Najeriya ta duba abin da yayi mutanen Najeriya yawa miliyan 2,500,000 bayan abin da zaka ci da abin da zaka yi ma iyalinka to ya kamata gwamnatin Buhari tunda gwamnati ce mai adalci ta duba da shi da makarabar su duba su mai Najeriya cikin adalci nan nasu su mu ayyukan Najeriya adalci a dan rage wani abu yadda su ma na bayar da su samu su je tunda miliyan 2,500,000 ga dan Najeriya yanzu ba karamin kuɗi bane a wannan lokacin
to amma dala ta tashi saifa ta tashi layar ya tashi duk wasu kuɗaɗe na waje da ake mu'amala da su a cikin ƙasa sun tashi ba ka ganin shi ya kawo tsadar aikin hajjin
haka ne ko mina ai ba da ce ba can ba ko nan Najeriya da muke yau kana yau ka sai abu naira 10 ka iske gobe ka je ka samu naira 15 ko naira 20 an san da wannan lamarin amma shi ai a matsayin da Allah ya kai shi da karfin kujerar sa yana iya yin wani abu akai ko ba haka ba abin da yasa ɗan Najeriya suka sa zabe shi dama da irin wannan haka ne ko ba haka ba shi talaka in ya ga dan zahi inda dan san yake can yake ko ba haka ba to dan haka muna neman afuwa da alfarma ga shi ainihin mai martaba wannan shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da fata cikin ikon cikin karfin da Allah ya ba sa ya duba dan sassauce ma ɗan Najeriya wani abu a cikin farashin hajin bana.
Sunana magaji dan malam gada wanda.
Ya kaga farashin aikin hajin bana?
To farashi gaskiya ya tashi kore kuma yayi yawa ma. Yayi yawa duk yadda aka tunane gaskiya ya wuce haka nan. Don yan duba shekarun da ya wuce gaskiya farashi ya riga yayi yawa. Amma kuma ina diba wani lokaci don ka san komai lokaci. Don shekaran da an ka zabi shugaban kasan gada yake bisa kujera. Ni ma lokacin dan argungu ne ina kebi ina noman shinkawa. Abinda nin nomi shinkawa lokacin nan buhu duka 4300. Amma ga yanzu buhu ya kai 15,000. To kaga dole abubuwa mun san kullun kari suka. To ga lokacin nan da sai da buhu 200 kwata kwata kudin shi in ka buga calculator bai wuce 1860. To yanzu kuma insha Allah zai kai 3,000,000 buhu 200. To kaga dole abu ya canza. Sannan banda haka su ma Fulani makiyaya dattije waɗanda suke magabata mu suna fadi cewa da wanda duk nagge goma masu kyau lokacin da ake zuwa Makka jikka uku. To lokacin nan duk in ka sai da nagge goma matan shanu masu kyau zaka je Makka. To ina sa ran ko yanzu insha Allah cikin kala hake tambul nagge goma masu kyau suna kai mutum Makka. Amma ya kamata a jara a tausaya ma jama'a da wallah.
Kudin da ake biya komai yawan su a cikin kudin ai hukumar Alhazai tana kashe ma Alhazai wani abu a ciki. Kuma su ma ana ba su nasawa aljihu da kuma tarar bukata ba ka ganin cewa su ma sun yi kokari.
To sun yi kokari kan gaskiya don saboda dama kudin mu lokacin da muka tunane a sai baba Buhari ko zabe shi gaskiya ba mu tunane ma Makka kai miliyan guda gaskiya. Amma Allah shi ka canza lokaci. Tunane mu wallahi Makka bai kai miliyan guda yanzu lokacin irin war haka. Amma Allah shi ka canza lokaci. Ya kamata su ma gaskiya su tausaya su duba. Amma mun san komai waya tashi babu abin da yake da sauki. Motar da muka shiga zuwa Arewa yau in mun mutu ya zo zai shige ta in ya tuna da shekarun da ya wuce lunkin balunki ne.
Tasu Alai Garba illal Amarawa baban mu lokacin zuwa aikin haji lokacin kashe mutala abinda zo aikin haji da 200,750
1,500
haka biya kudin aikin haji.
To yanzu ana baton a biya miliyan 2 har da 1,500. Ya kaga wannan lamari?
To wannan lamari kan yanzu kan sai dai a ce alhamdulillah. Amma mutane so ne ga lokaci ya riga tafi dan a lokacin da aka biya wannan lokacin kaga lokacin nan buhun gero bai wuce naira 7 ba buhun masara bai wuce naira 5 ba. To kuma yanzu gashi yanzu an ce buhun masara yana naira 30,000 da wani abu. Gwamnati ta riba da rahama mutane saboda me abin nan a duba ba lahim mutane su ne sun kawo wannan aiki yanzu.
To amma wannan tsada ta aikin haji ba wai aikin haji ɗaya ya tsada ba. Abubuwa kayan abinci kayan marmari kayan tafiya motoci kai komai ya tsada a duniya. Ba a ganin cewa wannan ba lahin gwamnati bane.
Ba wannan ba to ba mu ce lahin gwamnati ne za mu ce juyi na national duniya. Amma gwamnati ita ma ta duba abin da ka tsara nan.
Sunana Alhaji Kabiru.
Alhaji Kabiru kana tuna shekarar da ka je aikin haji?
Lokacin wannan marigayi ta Adua a lokacin na Allah kan Makka.
To nawa ka biya kuɗin Makka lokacin?
Lokacin mun biya naira 1,460 da dan canji sama.
To a cikin waɗannan kuɗi da ka biya an baka wani abu?
1,100 aka bani a lokacin.
Ma aka kama ma wurin kwana da wurin zama a Makka.
Wallahi ne ka kamar kyautar Allah ne zo. Akan jin daɗi da murna da kwanciyar hankali da ƙasa take ciki. Kuma na yi farin ciki Allah ya kamar zama lafiya a ƙasar ga.
To yanzu aikin haji ana batun zai kai miliyan 2,500 me zaka ce?
To ubangiji Allah shi mana sauki akan ƙasa ta rikici. Dan babu harkar talakai ta Makka yanzu har guda sai dai roƙon Allah. Saboda abin zai kai zai wuce talaka. Don talaka mai dan noma ya dan samu sai dan abinci ne shi dan kullata a Makka an ce zaka miliyan 2 da wani abu. To ta talaka zai kunda mai gida ne ta Makka. Ga irin rayuwar da muke cikin yanzu ga. Ga ƙasa ba zama lafiya. Inda akwai zama lafiya ko ka kunda mai katte kana aida ko mai da wasu. To ƙasa ba zama lafiya. Ina wurin sakai kuma ina wurin hita.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Babban kocin kungiyar Accra Great Olympics Ano Walker ya ce a shirye yake raba gari da club din idan har ba a buƙatar ayyukansa. Yan wasan Olympics wato Olida De Boys sun yi rashin nasara a wasannin gasar Premier ta Ghana da ke ci gaba da gudana bayan da suka yi nasara sau ɗaya a wasanni biyar. A ranar Lahadin da ta gabata ne Ashanti Gold SC ta lallasa manyan wasannin Olympics din a gida. Coach Ano Walker da alama ya fuskanci cin zarafi daga magoya bayan kungiyar bayan shankayi a hannun Ash Gold SC kuma a shirye yake ya bar mukamin. An bayyana dan wasan gaba na kasar Ghana Bernard Tekpete a cikin mafi kyawun ɗan wasa biyar a babban rukunin Bulgaria bayan kakar wasa ta bana. A cewar wani kamfanin kula da harkokin kwallon kafa na CIS da tata. Dan wasan na kasar Ghana ya kasance a matsayi na biyar a matsayin dan wasa mafi kyau a gasar bayan nan da yayi fice a gasar Ludogorets a yayin da suka lashe wannan gasar. Tabbate yana bayan abokin wasansa Sinsinho Ingo Plaston kuma na wato Ludogorets Walton da Bradley Maziku na CSKA Sofia. Bana tekwete ya zuru kwala ya tara a wasanni 20 a fafatawar da ake yi kuma ya kasance babban mamba a kungiyar Green Eagles a wannan kakar. Kocin kungiyar Premier Arsenal Mikel Arteta ya ci gaba da nuna shakku kan dawowar Thomas Partey daga raunin da yayi a sauran kakar wasa duk da cewa an samu saukin murmurewa na dan wasan. Dan wasan na Ghana ya samu rauni a cinyarsa a karawar da suka yi da Crystal Palace a farkon watan nan lokacin da suka sha kashi da ci 2 da nema a filin wasa na Selhurst Park. Maganganun Arteta na bayan nan sun nuna cewa Partey ba zai taka leda ba har ƙarshen kakar wasa ta bana. Labari da muka samu bayan tantancewa da yawa ba abu bane mai kyau, baya da kyau sosai game da kasancewarsa a kakar wasa ta bana, amma za mu jira mu gani saboda yana kokarin dawowa da wuri-wuri, amma a halin yanzu ba mu da kyakkyawar fata game da hakan din. Arteta ke fadan haka. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin. Radwanan Lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari tasirin azumi albarkacin wannan watan.
Sunana Yakuba Umar mai kisawar. Tasirin azumi a kaina yana da yawa sosai gaskiya. Idan na fara da kamar dai da aka sani yanayin rayuwa ya canza. Shigowar watan Ramadan ya canza mana al'amura da dama na mu matasa. Abu na farko shine harkar waya, harkar chatting ga matashi. An sani ba kusan koyo da yaushe lokacin mu na chatting ya fi yawa. To gaskiya a wannan zamani na watan Ramadan wannan ya dan yi sauki, mun dan rage. Idan mun haka dauki waye to ba irin su Facebook ba ko Instagram, ko da ka shiga ma abin da yafi dauka hankalinka abubuwan da suka shafi addinin musulunci, wasu bayanai na malamai na karin ilimi, wasu qira'a, wani wani ne. Don ko yanzu ma haka a computer da laptop ina cikin sauraron qira'a ne, da na sa kawai ina da alqur'ani a ciki, da na sa kaska ko kuma in ce earpiece kawai qira'a ce nake saurare. Muna da majalisu da muke zama a shashara kwalle a sha abubuwa tare da abokai, yanzu duk wannan babu shi. Unguwa idan ka fito ma sai kadan zaka ga ka koma kai kadai, babu kowa unguwa matasa duk babu zaman majalisar nan. Allo idan aka diba an koma makaranta da masallaci akasari, tunda a yanzu koda baka tafi wajen aiki ba a matsayin ka na mazashi, to kila kana masallaci kana zauna kana lazimi, ko kuma akwai wa'azi masallatiya da ake yi na ranar haka ko tsakanin azhar da al'asr ko kuma haka bayan al'asr yin ma kafin magarba. Akasari dai gaskiya yanzu shine aka fi mai da hankali, musan ya ma tsakaninka da abokanka haka ta yana gizo-gizon irin ta WhatsApp ko status aka dora. Akasari status in ga alaka da abin da ya shafi watan Ramadan ko barka da shan ruwa ko kuma wani bayani na wani malami wanda yake fadakarwa bisa kan wani abu na Ramadan.
Da wannan kuma muka zo ga zangon mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Hanifa, a takaicen, kasar China ta matsa ma daddadiyar kawarta Pakistan cewa ta dau matakin kare lafiyar yan China dake Pakistan da kuma gaggauta gurfanar da waɗanda suka kai hari jiya Talata wanda ya halaka wasu malaman makaranta hudu yan China. Adadin basukan da China ta baiwa kasashen Afirka ya ragu da rubu'i uku a shekarar ta farko ta barkewar coronavirus, inda aka kwatanta da shekarar da ta gabata bisa ga sakamakon wani bincike, inda basukan da ta yi alkawarin bayarwa a shekara ta 2020 suka kasance mafiya karanci a tsawon shekaru 16. Kamfanin Gazprom na Rasha ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau din Laraba, wanda shine na baya-bayan nan a dauki badadin da ake yi a fagen tattalin arziki. wanda kuma yake da nasaba da mamayar Ukraine da Russia ta yi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Jonah, ni Hanifa Kabir Isa nake ce muku mu kwana lafiya.